ya sa topic akan hawa farashi sai nace kasancewar kusa da kasuwa ne to kamata mu sa haramtaccen cinikayya saboda yanayin yadda ilimin kasuwanci yake da wahalar karantarwa da kuma karantawa to wannan yasa shekarar da ta gabata na tattara nau'ukan cinikayya da Allah ya haramta har guda 60 ne littattafai muka hada su duka muka fassare su da Hausa bayanin su a takaice da kuma manufofin da suka samu aka haramta har da wasu na zamani irin cryptocurrency so insha Allah ta'ala shi wannan littafin namu na haramtaccen cinikayya a musulunci wanda mun bawa professor Muhammad Alhaji Abubakar na Maiduguri da Dr. Abi Rijal Lemo sun yi masa bita shi zamu ji abinda Allah ya sauƙaƙa mana cikin awa ɗayan da muke da ita za mu karanta insha Allah. Abu na farko yana da kyau mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya halatta cinikayya kamar yadda Allah ya ce wa halallahu al-bai'a a suratul baqara. Allah ya halatta cinikayya ne ba don wani abu ba illa saboda mutane su tabbatar da abin da suke da bukata. Saboda inda babu cinikayya to mai karfi zai kwata daga wajen mai rauni tunda babu wani mutum a duniya wanda zai iya waffara wa kansa duk abubuwan da yake bukata. In mutum manomi ne yana bukatar likita. Likita yana bukatar masaki. Masaki zai iya bukatuwa zuwa ga makeri. Makeri zai iya bukatuwa ga wanda zai masa ginin gidan shi. To kaga wannan duka nau'uka ne na cinikayya. To wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka halatta cinikayya saboda a samu bani gishiri in ba kamanda. Tun lokacin da babu kuɗi ana yin cinikayya shine asalin wannan karin magana ta wani ishe in ba kamanda mutum zai dauki wani kayan sa sai ya bayar sai a bashi wani abu ina fatan mun gane kamar yadda malamai suka faɗa asali a babun cinikayya shine halacci so duk wani nau'in cinikayya da ka sani in dai ba a samu dalilin da ya haramta shi ba to wannan cinikin halal ne kamar yadda yana daga cikin ka'idoji a wajen malamai al-aslu fil ashiya al-ibaha duk wasu mu'amaloli ne da kullun na mutane asali shine halacci game da su a cinikayya tana da rukunai har guda biyar akwai rukunin farko da na biyu shine mai saye da kuma mai sayarwa an shardanta cewa mai saye da mai sayarwa su zama masu hankali saboda haka mutumin da yake mahaukaci idan yayi ciniki wannan cinikin ba ingantacce bane sannan kuma an shardanta su zamanto cewa sun balaga malamai sun yi sabani akan yaro amma sun yi ittifaki cewa yaro karami ba a cinikayyarsa ba ingantacciya bace amma yaron da yake yaro karami ba ingantacciya bace sai in waliyinsa ya zartar da cinikin amma mumayyiz wanda zai iya bayyana daidai da ba daidai ba ana iya halatta cinikinsa daga cikin shartan cinikayya shine a samu al-ikhtiyar ma'ana mai saye zai siya ne ba takura mai akai ba shi ma mai sayarwa ba wani ne ya matsa mai zai siyar ba in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan cinikin zai zama bai inganta ba rukuni na uku shine abin da za a siyar abin da za a siyar ya wajaba ya zamanto yana da tsarki da aka siyar da najasa irin sakin masai bai halatta ba kamar da bayani zai zo nan gaba sannan ya zamanto za a iya amfani da shi da aka irin sayar da kwari bai halatta ba sannan kuma ya zama za a iya amsar shi kai ya zama abin da ba za a iya amsar shi bane kamar sayar da tsuntsu a sama ko kuma kifi a ruwa a kudin da za a yi amfani da su ya zama kudi ne waɗanda suke da daraja saboda duk kudi har dala din nan da naira duk da muke da su takardun banza ne in dai ba wata hukuma da ta yarda da su a matsayin kudi sannan akwai abin da ake ce masa siga al-ijab wal qabul offer and acceptance ma'ana a samu siga na siya na siyar maka wanda daga cikin sharuɗansa shine kada maganar mai saye ta saba da ta mai siyarwa idan mai sayarwa ya ce na siya 10,000 mai saye ce na siya 5,000 ciniki bai cika ba da sauransu kamar yadda na faɗa asali a babin cinikayya shine halacci amma duk da haka akwai abubuwan da aka haramta waɗanda suke so su bi mu akwai littafin a waje za su iya rinka dubawa lokacin da muke karantawa Kamar yadda na faɗa akwai nau'uka har guda 65 wanda wannan littafin namu ya tattaro na cinikayyar da Allah ya haramta. Abu na ɗaya da zamu fara da shi shine sayar da abu kafin a ɗauke shi daga wurin da aka siya. Shafi na 10:15 sayar da abu a gurin da aka siya. Mana kamar yanzu misali ka siyar da wani akuya shi kuma sai wani ya zo ya ba shi riba sai ya siyan mai a gurin. Ko ka siyar da wani mota a gurin sai wani ya ba shi riba sai ya siyan masa, wannan haramun ne kuma bai halatta ba. Kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa yake cewa na sayi mai a kasuwa sai wani mutum ya haɗu da ni ya bani riba mai yawa. Na yi niyyar na buga hannunsa don na nuna na yarda da cinikin. Sai na ji wani mutum ya roƙo dama tsana ta baya. Ina waiga sai na ga ashe zai ruɗin sabit ne. Sai ce min kada ka siyar har sai ka kai shi gida. Annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana siyar da haja inda aka ce har sai 'yan kasuwa sun kai su masaukansu. Me hikimar da ta sa shari'a ta haramta wannan nau'i na cinikayya? Akwai muhimman abubuwa guda biyu waɗanda suka sa shari'a ta haramta wannan nau'in na cinikayya. Abu na farko shine asalin cinikin bai cika ba. In dai ya zamanto cewa kuna tare da mai saye, matuƙar ya zamanto cewa kana tare da mai saye, to zai zamanto cewa akwai damar a ɓata cinikin. In dai kuna tare da mai saye, to cinikin da kuka yi bai cika ba har sai kun rabu. Ina fatan mun gane. Abu na biyu daga cikin dalilan da suka sa aka haramta wannan shine za a iya samun hasada da baƙin ciki. Mutum ya ji ina ma da wanda ya sayar na farko ya ji ina ma da shine ya ci wannan ribar ta biyu. Akwai lokacin da muka je wani garin 'yan kasuwa suka ce mu ɗan yi nasiha, da muka ga 'yan kasuwa ne sai muka musu nasiha akan cinikayya. To sai wani malami cikin malaman suna na gurin da muka faɗa haramci irin wannan nau'in na cinikayya, sai ya ce anya malam ba ɗan wani sassauci. Sai na ce yadda ka ji bayanin haka yi. Can daga baya sai ya numfasa sai ya ce akwai wani abu da ya taɓa faruwa. Wani ya je ya siyo kaya daga Kudu ya zo ya siyarwa da wani a garin nasu. Shi wanda aka siyarwa ɗin na farko sai ya siyarwa da wani a gurin. Shi wancan ɗin yana nan sai ya samu riba sama da ribar da wancan wanda ya kawo kayan daga Kudu. Saboda haka mutumin nan ya zauna ya fashe da kuka ya dinga kuka. Ya ga shi da ya baro Kudu ya zamanto cewa ya baro Kudu ya bi duk wasu matsaloli na hanya ya wuce su ga wani a banza a cikin minti ɗaya ya samu riba sama da wacce ya samu. Yana gama faɗa sai ya ce to ai wannan ita ce hikimar da ta sa shari'a ta haramta. Ciniki na gaba. Za mu ɗan zazzaɓi muhimmai ne saboda mu iya kwabarin awaji. Mu je ciniki na huɗu a shafi na 17 shine sayar da barbaran namijin dabbobi. Abinda wannan yake nufi shine yanzu kamar kana da akuyoyi ko kuma kana da tumakai. To sai ka ɗauko hayar bunsuru ko ka ɗauko hayar rago wanda zai dinga musu barbara. Kuma ka biya wanda ka ɗauko hayar. Wannan haramun ne kamar yadda yazo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam naha an asabil fahal. A wata ruwayar kuma naha an dirabil fahal. Saboda haka haramun ne. Me dalili? Akwai hikimomi da suka sa aka haramta wannan nau'in na cinikayya. Daga cikin dalilai shine na farko ba san adadin maniyin da zai zuba ba. Shi kuma abu in za a ce ana so a san miƙidarinsa. Sannan na biyu zai iya yin barbarar ma ba a haihu ba. Sannan kamar yadda Ibnu Qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad, mutane ba su saba yin irin wannan cinikayyar ba. Abu na gaba a shafi na 18 shine sayar da mushi. Abinda wannan yake nufi shine kamar yanzu irin yadda ake yi akan bawa abin nan kifaye mushi su ci irin na kaji da sauransu. Haramun ne ka siya a matsayinka na mai kiwon kaji. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin mushe, duk abin da aka haramta shi kuma haramun ne a cikin suratul ma'ida hurrimat alaikumul maitatu, kafin nan a cikin suratul baqara, sannan bayan nan a cikin suratul an'am qul la ajri fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan. Saboda haka haramun ne ya zamanto cewa ka sayi mushe, kuma kamar yadda Sa'adi ya faɗa, abubuwa biyu ne suka sa Allah ya haramta cin mushi. Na ɗaya shine, na farko ba a san cutar da ta kashe shi ba. Abu na biyu shine kasancewar wannan jinin da yake kwarara an yanka shi mushe bai kwarara a jikin sa ba. Don haka wannan yana nuna cewa ko kyauta aka baka mushe, to yana da kyau mutum ya ji tsoron Allah kar ya ba wa kifayen shi, musamman kifayen da yake shewa da shi. Abu na gaba shine sayar da magi. Ya zo a cikin hadisin Abu Zubair, yake cewa na tambayi Jabir game da kuɗin mage, sai Jabir ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar akan haka. Wasu malaman sun ce makaruhi ne, amma dai zahirin hadisi shine haramu. Saboda haka in kana son mage, sai dai a baka kyauta, amma bai halatta ka siya ba. Na takwas, sayar da taba sigari. Mutanen mu da yawa idan ana magana akan taba sigari sai su ce shan ta banza, barin ta banza. Za su ce maka taba sigari makaruhi ce. To idan suka tashi fassara makaruhi, sai su fassara shi da abin da ba shi a littafi. Saboda an ce makaruhi asali shine abin da Allah ya haramta, amma haramcin ba mai tsanani ba. To su sai su ce ma shan ta banza, barin ta banza. Shan taba sigari haramun ne. Kadan akwai ayoyi aƙalla guda uku waɗanda zan iya hararowa wanda suka haramta shan taba sigari. Aya farko mun karanta ta a sallah, Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawunan. Saboda haka ita taba sigari an yi ittifaqi tana kisa. Shi yasa hatta kamfanin ma da ya idayi ta sai ya faɗa cewa it's dangerous to health, tana da matsala a rayuwar mutum da lafiyar shi. Sannan na biyu, Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, kada ku jefa kawunan ku cikin halaka. Yawancin masu shan taba sigari ba sa tsawon rayuwa saboda tana lalata huhu. Aya ta uku shine Allah da yake bayani akan sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin At-Taura da Injila, yace allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahu fit tawrati wal injil, sai ce amuruhum bil ma'rufi wa yanahum, sai ce ne wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yana hana duk abin da zai cutar. Dan haka tunda shan taba sigari haramun ne, sai da ita ma haramun ne. Abu na gaba, shafi na 21, cinikayya ta 10, caca. Idan aka ce caca, ba wai yana nufin wai sai an samu karka an buga ba, ba shi ne caca ba. Abinda ake nufi da caca kawai shi ne duk wani abu wanda zai zamanto cewa mutum biyu ko mutum uku sun sa kuɗi, kuma ƙarshe mutum ɗaya ne zai ɗauka. Wannan kawai shi ne ma'anar caca. Sai da aka yanzu ko cewa kai idan ba a yi abu kaza ba zan baka miliyan ɗaya, in kuma an yi kai ka bani miliyan ɗaya, wannan su ne caca, ba wai sai an buga karka ba. Allah ya haramta caca kamar yadda ya bayani a suratul ma'ida, saboda tana kautarwa daga hanyar Allah, sannan kuma tana haifar da ƙiyayya. Inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat. Abu na gaba daga cikin nau'ukan cinikayyar da Allah ya haramta shine cinikayyar muzabana, shafi na 22, cinikayya ta 12. Abinda ake nufi da muzabana shine sayar da danyen abu da busasshe, ma'ana ka bada danyen abu a baka busasshe. Kamar yanzu misali, ka bada masara ta yanzu kai kuma a baka busasshe a canza maka, wannan haramun ne. Me dalilin da yasa ya zama haramun? Saboda ka'idar al-jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafadul, mana duk abin da baka san cewa sun yi daidai ba. Kamar yanzu ka ce in ka bada masara buhu ɗaya da kwano goma ta wacce aka noma ta yanzu za ta yi daidai da ta bara, tunda ba ka da tabbas, to kamar ka san akwai fifiko ne. Kawai dai shari'a ta yi istisna'in bai'ul araya, cewa a ɓangaren dabino idan mutum yana tsananin bukata za a iya canji. To ita ma masara kuma babu wannan larura gaskiya, saboda kamar yadda ake cin danya haka ake cin busasshiya. amma in an samu wanda yake da larura ba zai iya cin danya ba, za a dan iya yin canji a abin da yake ba shi da yawa. Cinikayya ta gaba ta 13, akwai abin da ake ce masa mulamasa. Ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil mulamasa. Me ake nufi da mulamasa? Abin da ake nufi da mulamasa shine kamar ka shigo shagon mutum sai ce maka duk tufan da ka taba a shagon nan na siyan maka da shi kaza. Wannan shi ake kira mulamasa. Wannan haramun ne. Me yasa ya zama haram? Saboda idan ka taba mai tsada to an cuci mai sayarwa. Idan ka taba mai araha kai mai sai an cuce ka. To dan gudun samun adawa tsakanin mutane sai aka haramta. Cinikayya da take gaban wannan ta 14 ita ce ta roma su kaya daga wajen kasuwa. Kamar yanzu wani ya kawo albasa ko ya kawo kankana, ka fita tayin daga waje kafin a ƙaro su kasuwa ka sau. Ko wani ya kawo dala, ka je waje ka taro shi kafin ya ƙaro su cikin kasuwa. Wannan haramun ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talaqqu rukban, mana kada ku taro waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa, kada ku taro su. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la talaqqu ar-rukban, kada ku taro waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa. Me hikimar da tasa aka haramta taro masu kaya daga wajen kasuwa? Imamul Mawardi ya faɗa abubuwa guda biyu. Na ɗaya, saboda zai ba da gudunmawa a bagi hancin shi wanda za a saya kayan a wajen shi, tunda bai san nawa ne farashin ranar ba. Na biyu, zai taimako a cuci waɗanda za a sayarwa, tunda ba san a nawa aka so ba. Saboda haka shi yasa shari'a sai ta haramta sayar da kaya bayan kiran sallar Juma'a. Allah subhanahu wa ta'ala a suratul Jumu'a yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a. Ya ku wadanda suka imani, in dai aka kira sallar Juma'a to ku nisanci duk wani ciniki, ku tafi sallar Juma'a. Kiran sallar da ake nufi anan, ana nufin kiran sallah na biyu a masallatan da ake yin kiran sallar Juma'a guda biyu. Saboda kiran sallar Juma'a na farko, Sayyidina Usman radiyallahu anhu shi ne ya kawo shi don a nabbaha, don a tunatar da kafalallu. Ina fatan mun gane. Tayyib, idan akwai masallatai sama da biyu a unguwa, shin dole sai an bari duka masallatan sun gama? Ko kuma za ka iya yin cinikinka in ka je kai ka gama sallar ka dawo? Wa zai iya ba mu amsa? A takaice, idan masallacin yana damfar, idan ya zamanto cewa abin nan inda kake kasuwanci yana damfara da masallaci, to ko da ka yi sallah a wani masallacin, a zahiri kada ka buɗe shagonka. Saboda me? Saboda kamar yadda Zamakshari ya faɗa a cikin Al-Kashaf, hikimar da ta sa shi ne don ka a shagala daga barin Juma'a. Amma idan shagonka ya yi nesa da masallaci, kai kuma ka riga ka yi sallarka, za ka iya buɗewa saboda babu wannan illa. Ɗai bai zo mutumin da ya zo masallaci liman yana huɗu ba, me ya alwala ba, ya ga wani mai sayar da tiya a wuta a gefe, zai iya siya ko ba zai iya siya ba? Ko ya ke mama kawai, in ya siya bai yi tsaye ciniki ba? Duk wanda ya bani amsar me yasa zai siya, na mai alƙawari zan ba shi littattafai guda biyu kyauta. Ba shi ne ma ba laruri ba ne, tunda za a iya taimama kai ne. Na, me dalili? Allah ka ce ba ka samfulin littattafai. Samfulin. Yawa, hikimar abin da ya sa zai iya siya shi ne saboda ƙa'idar ma hurrima ta harimar wasa'il ya juzu inda al-haja. mana haramce haramcen da Allah ya yi iri biyu ne akwai abubuwan da aka haramta ne zatiha a karan kansu akwai kuma abubuwan da aka haramta saboda suna kaiwa zuwa ga wani abu to duk abubuwan da aka haramta saboda suna kaiwa zuwa ga wani abu in aka samu bukata suna halatta kamar yanzu kallon mace haram ne amma an zaka nema wai ya halatta ka kalle ta ko bai halatta ba to haka shi ma sai ruwan saboda haka tunda asali ba a karan kansu aka haramta shi ba shi yasa aka samu bukata ya halatta boye kaya har sai sun yi tsada ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'tikiru illa qati'un ba wanda yake siyan kaya ya koye su ba zai fito da su ba sai sun yi tsada sai kawai mai kuskure malamai sun yi sabani sun kara wa juna sani wanne irin kaya ne ya haramta a siya a koye kamar yadda Tirmidhi ya rawaito a cikin sunan din sa ko dan da suka ce sai idan abinci ne akwai wadanda kuma suka ce duk wani abu wanda mutane suke bukata an kashe ya kaboye kai ka ta haram wannan kuma shine yafi zama daidai saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta tsakanin abinci da abin da ba abinci ba so duk abin da mutane suke bukata ko petir ne ko tumatir ne in dai ka boye shi ka aikata haram muje sai mu tafi zuwa shafi na 26 ba munabaza munabaza abin da yake nufi shine kamar ka shiga shagon mutum ko ka je gurin sana'ar sa yace kawai ka yadda duk abin da naje ho maka na siyan maka da shi kaza wannan shine munabaza ita ma haramun ce saboda za a iya cutar da mai saye ko mai sayarwa kamar yadda ake a mulamasa akwai ciniki hada da rance kamar yanzu ka ce zan siyar maka da kayan nan 100 amma da sharadin za ka ranta min 50,000 wannan haramun ne saboda wani zai iya shiga cikin wani sai a cuci mai saye ko kuma mai sayarwa akwai ciniki tsakuwa shine bai'ul hasa gashi ne shine cinikayya ta 19 a shafi na 27 abinda ake nufi da ciniki tsakuwa kamar yanzu misali a je sai da fili sai mai sayar da filin ya ce ka dau tsakuwa kawai duk inda ka jefa na siyan maka da shi kaza haramun ne me dalilin da yasa ya zama haram me yasa ya zama haram abin da yasa ya zama haram shine saboda in yana da kwanduwa kaga zai jefa da nisa kun san kwanduwa ko idan yana da kwanduwa kaga zai jefa da nisa idan kuma ba shi da kwanduwa kaga zai zamanto cewa jifan da zai yi ba mai tsawo bane sai zama an cuci mai saye in yana da kwanduwa an cuci mai sayarwa in yana da kwanduwa an bai da kwanduwa mai nisa sai ya zamanto cewa shi aka cuta akwai abin da ake kira bai'ul ina cinikin ina shine na 20 a cikin littafin abin da ake nufi da bai'ul ina shine ka siyarwa da mutum kaya bashi sai kuma ka zo ka sayi kayan da kasa da farashin da ka siyan mai kamar yanzu misali ka ba mutum bashin kayan naira 150,000 saboda dan albashi ne bayan ya juya zai tafi ko da kanshi ko kai ka mai magana sai ka ce na san wani ma kai ba ma kayan kake so ba abinda kake bukata kawai kana son kuɗi ne to dawo da shi kawai in baka 130,000 sai ya baka wannan haramun ne an ba wa Nana Aisha labarin cewa Zaid bin Arqam ya yi irin wannan cinikin sai ta ce a gaya masa duk jihadin da ya yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lallace sai in ya tuba amma idan wani daban aka siyarwa ya halatta shi ake kira tauro kamar yanzu da ka karbi wannan kayan da ka karbi wannan kayan na naira 150,000 sai ka je ka kare aka baka 80,000 in dai ba wanda ya siyar maka ka siyarwa ba ya halatta saboda in ka siyarwa wanda ya siyar maka kamar riba ne kamar ya baka 130,000 ne zaka bashi 150,000 cinikayya ta gaba shine kora a cinikayya na 21 abinda ake nufi da kora shine an yazi da fisilati man la yuridu shara'aha shine kamar yanzu misali kana kasuwanci sai wani ya zo ya tsaya kusa da kai da ya ga wani zai zo ya sika sai ya zo ya tayi sai ya taya da kauri saboda shi wani in ya zo ya siya da kuɗi mai yawa wannan haramun ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi wala tanajashu babban dalilin da yasa aka haramta wannan shine saboda za a iya cin kuɗin mutum ba tare da haƙƙi ba sayar da kaya kafin a amsa sai da kaya kafin amsa. Abinda wannan yake nufi shine idan ka sai kaya a wajen mutum kafin ka amshi kayan sai wani ya baka riba sai ka ce mai kawai ya je amsa, wannan haramu ne. Saboda idan ka sai kaya a wajen mutum mutakar baka dauke kayan ba cinikin bai cikawa, kuma inda kayan za a yi asara to wanda ya siyan ma shine zai yi asara. Kila kun gane. Abu na gaba, siyar da abin da ba a mallaka ba. Wai umalai sayyidina Hakim bin Hizam ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum yakan zo wajenmu neman kaya ba mu da kaya, sai mu siyan mai, daga nan kuma sai mu je kasuwa mu sau free order, ko irin wanda suke sa kaya a social media sai an ba su ne zai sau. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, la tabi ma laysa indaka, kada ka sayar da abin da ba ka da shi. Me yasa aka haramta wannan nau'in na cinikayya? Abubuwa guda biyu. Abu na farko shine zai iya kasuwa, zai iya zuwa kasuwa bai sami exactly ba, ana samun irin wannan. Na biyu, yanzu musamman a social media an kai free order, za a iya sama da faɗi da kuɗinka. Akwai wata mace ta ce ta tura wata 49,000 kawai sai ta blocking ɗinta, ina ta kira ba ta samunta. To kaga wannan shine illa. Data daga cikin ka'idojin da zan baku guda uku, duk wani ciniki da Allah ya haramta to ɗaya daga cikin dalilai ne guda uku. Duk cinikayyar da Allah ya haramta guda 65 ɗinnan da muka iya tattarowa, da wasu ma in aka samu to a ɗaya suna koma a ɗayan abu uku ne, ko dai a samu azzara cuta kamar anan bai umalai sai indaka, ko a samu algarar kamar sai da tsuntsu a sama rashin tabbas, ko kuma a samu riba ko direct ko ta ko indirect kamar irin sun bai'ul muzabana da irin su bai'ul ina da muka gama yanzu. Da haka haramun ne ka sayar da abin da baka mallaka ba. Lamuni a mahangar shari'a number 26, insurance. Abin da ake nufi da insurance shine ka je ka biya wani kamfani kuɗi ta yadda duk rashin lafiyar da kai za a duba ka kyauta, ko ka insurance na mota ta yadda in mota ka ta haɗari, idan mota ka ta haɗari to za a gyara maka ita, wannan shi ake kira insurance. Lokacin da insurance ta zo Saudiya an kai wa hay'atul kibarul ulama, manyan malaman Saudiya su duba su tattauna me hukunci insurance a musulunci, su duka in banda mutum ɗaya suka ce haram ne saboda ya kunshi cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba. Domin yanzu za ka iya zuba kuɗinka a matsayin insurance rashin lafiya, kuma har shekara ta ƙare ba kai rashin lafiya ba, kuma ba za a dawo maka da kotiti ba. Sai malami ɗaya Sheikh Abdullah Al-Mutlaq shi ne ya yarda cewa halal ce, ya ce nau'i ne na taimakekeniya, saboda in ka zuba kuɗinka wani zai iya rashin lafiya shi kuma sama da kuɗin da ya zuba. Kamar ni dai na fi gamsuwa da cewa in dai ba larura ba kakka shiga. Sayar da kayan kiɗa da kalandun batsa, shi wannan haramun ne saboda a kaga mutanenmu suna yi, sai ga mutum yana tallan kalandun batsa, yana tallan kalandun batsa, ko kuma irin wanda zaka je shagon su tura maka kiɗa ko su tura maka waka daga cikin waƙoƙin fina-finan Hausa nan, wannan haramun ne. A suratul Nur, innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim. An ce a Qur'ani duka ita kadai ce allazina amanu da azabun alim ta biyo ta kwata-kwata daga Qur'ani, ita kadai ce bayan allazina amanu azabun alim ta biyo. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce duk waɗanda suke so alfasha ta yada tsakanin waɗanda suka yi imani to suna da azaba mai girma. sayar da jini. Sayar da jini haramun ne. Mana in ana buƙatar jini sai dai a ba da shi kyauta. Amma haramun ne ka je ka ba da jini a siya. Me yasa ya zama haram? Wai sani. Me yasa sayar da jini ya zama haram? A'a. Ai jini da rai shi daga an sawa wani. Wai wuri mana dai kuma mai take ci. Na? Saboda ba ba mallakar ka bane, duk abin da yake jikinka mallakar Allah ne. Shi yasa bai halatta ka siya ba. Shi ne dalilin da yasa ya zama haram. Kuma ya zo ma a hadisin Abu Juhaifa Annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai iddan. Illa ta biyu kuma shi ne wacce muka faɗa cewa duk jikinka mallakin Allah ne. Shi yasa ba ka iya sayar da komai a jikinka ba. Sai dai ka taimaka da shi kyauta. Ba da amfanin wani ɓangare na gona a matsayin lada, shi ake kira al-mukhabara, cinikayya ta 32. Abinda wannan yake nufi shi ne, ya zamanto cewa ka an shi gonan mutum, sai ku yi sharaɗi da shi cewa abinda aka samu daga nan zuwa nan na amfani naka ne, abinda aka samu daga nan zuwa nan nawa ne. Wannan shi ake kira al-mukhabara, takha'ul. Haƙarami mai ruwa. Mukhabara haramun ci. Me dalilin da ya sa ta zama haram? Saboda nan ɗin da aka ware zai iya zamantowa da ya kyau ba. Shi kuma can ɗin da ya zamanto cewa ya yi kyau, sai ya zamanto wanda ya amsa shi kuma wancan zai ga an zalunce shi. Shi ake kira al-mukhabara. Don haka shi ma haramun ne. Ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya, cinikayya ta gaba kenan ta 34. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ata yinsi bai'a, ya hana ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya. To me ma'anar bai'ata yinsi bai'a? Malaman sun tattauna game da fassarar wannan hadisin na bai'ata yinsi bai'a. Amma abin da ya fi inganci a fassarar bai'ataini fi bai'a shi ne, ka siyarwa da mutum kaya, ka ce idan kuɗi hannu ne naira 50,000, idan kuma nan gaba ne naira 70,000 kuma kwarabu ba a san da wanne aka yi cinikin ba. Amma in dai kafin kwarabu ya sani cewa in yanzu ne kaza, in nan gaba ne kaza, wannan ba sunan shi bai'ataini fi bai'a ba. Ya halatta. Sayar da takin masai. Sayar da takin masai haramun ne in dai yana nan a ba haya yadda yake. Wasu malaman sun ce in ya cakuɗe da ƙasa ana iya sayar da shi saboda sayar da najasa ne. In kuka kalla wajen da Allah ya haramta sayar da al-khinzir ya tabbatar da cewa saboda najasa ne. Illa an ya kuna mai tatan au daman masuhan au lahama khinzirin, sai ce fa innahu rijsun, innama harrama alaikumul maitata waddama. Kaga nan gurin ya ce mai rijis, to kaga wannan yana nuna abin da yake najasa ne, haramun ne a sayar da shi. Abu na gaba shi ne sayar da amfanin shekaru a lokaci guda, cinikayya ta 37, a shafi na 37. Abinda wannan yake nufi shi ne, kamar yanzu ka ce ga gonar dabino na nan, yanzu mu yi ciniki ka bani dabinan, kuɗin dabinan da zai fito hannun da shekara 5. Wannan shi ake kira mu'awama, haramun ne, saboda akwai rashin tabbas. Na banan ma ba tabbas balle na bai. Don haka haramun ne sayar da amfanin shekaru da yawa. Haya faces shi ne na 38, al-ijara al-muntahiya bit-tamlik, karɓar hayar da za ta kai ga mallakar abu. Wannan nau'in cinikayya asali babu shi a musulunci, shi yasa manya-manyan kundayen musulunci basu magana akan al-ijara al-muntahiya bit-tamlik ba. Amma daga baya malamai sun tattauna sun halatta wasu bangarori wasu kuma sun ce haramun ne. Wanda yake haram a cikin al-ijara muntahiya bit-tamlik shine yanzu misali kace da mutum ga keke napep duk wanda ka dinga bani 20,000 in dai ka bani 800 to ya zama naka. Amma in ka kasa biya to mun rusa cinikin kuma ba zan dama da kusishi ba. Wannan ana yin shi kuma haramun ne, ne dalilin da yasa ya zama haram saboda za a iya cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba, dan haka ya kunshi cuta. Ciniki na gaba na 39 jinkiri a canjin kuɗi. Abinda wannan yake nufi shine kamar yanzu misali irin yadda ake a Zamfo da wasu wuraren. Mutum ya ce yana son dala, sai ka ɗauko dala 5,000 ka ba shi, kuma ya ce na samu network zan tura ma kuɗin. Wannan haramun ne. Idan dai za a yi canji tsakanin kuɗi da kuɗi, dole ne idan jinsin su ɗaya sai an samu a sharuɗa guda biyu, sai an samu at-tamasul, sai an samu at-taqabul. Abin da ake nufi da at-tamasul shine su zama daidai da daidai. Da haka bai halatta ka ba da naira 1,000 sababbi kai kuma a baka naira 1,100 tsofaffi ba. Idan kuma jinsin su ɗaya ko ba jinsin su ɗaya ba, dole a samu at-taqabul hannu da hannu. Miƙa mu in miƙa maka. Ga dalarka kamar kai masa transfer a take. Wannan shine daidai. Abin da yazo kenan a cikin hadisin Ubada bin Sami. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fidda wat-tamru bit-tamri wash-sha'iru bish-sha'ir wal-milhu bil-milh, sai ce mithlan bi-mithlin yadan biyad. Wala sai an samu hannu da hannu. Wani zai ce ai shi ya amince mai, to kuma shari'a ai ba haka ta faɗa ba. Sai ce ai akwai aminci, shari'a ba haka ta faɗa ba. So dole a samu hannu da hannu. Ko kuma shi ya maka taransa, shi kuma ya ce zai nemo dala daga baya. Wannan haramun ne kuma bai halatta ba. Ya ke nufi da riba shi ne na 41. Riba iri biyu ce. Akwai riban nasi'a, akwai riban fadl. Akwai riban nasi'a, akwai kuma riban fadl. Mene ne riban nasi'a? Riban nasi'a ita ce ribar jinkiri irin wacce take a bankuna. A baka 100,000 zaka biya nan da wata uku ka bada 120,000. Wannan shine riban nasi'a. Shi kuma ribal fadl shine a yi canji tsakanin abubuwa guda biyu jinsu su ɗaya kuma a samu fifiku. Kamar ka ba da shinkafa 'yan gwamnati kwano 5, kai kuma a baka shinkafa bugun ƙato 'yan gida kwano 6. Wannan haramun ne, kamar yadda ya zo a wancan hadisi na Ubada bin Sami, Abu Huraira, Umar bin Khattab, duk sun rawaito katankwacin wannan hadisi radiyallahu anhum cewa ya wajaba a samu daidai da daidai. Ko ka ba da masara ja a canza da fara, dole shi ma su zama daidai wa daidai. Allah ya haramta riba saboda ana ci da gumin wasu. Saboda yanzu inda riba ta halatta, to kawai in kana da wata 'yan miliyan ɗayanka za ka iya kwanciya a gida kawai ka bayar, a dinga juyawa abinda aka samu ana baka. Riba ta kunshi hana toshe babin rance, saboda asali an sharanta rance ne min babil irfaq bil masakin, dan a tausayawa miskinai. To ita kuma riba za ta hana wannan. Kuma riba tana lallata tattalin arziki. Ko mu yanzu yana daga cikin abin da ya jefa mu a cikin wannan matsatsin na rayuwa shine riba. Jiya mun yi bayani a laccan mu ta hawa farashi cewa basussukan da Najeriya ta ciwo suna da yawa. Tun a bara a watan Nuwamba an kirga cewa basussukan da federal government da jihohi suka ci, inda za a raba su ga 'yan Najeriya, to kowa ana bin shi 430. Na tabbatar yanzu sun fara 600,000, tun da Tinubu da jihohi sun ƙara ciwo su. ka gani to me dalili wadannan kudin kuma ba asalin su ne kudin da ake bi ba a'a yawar riba da ake rannunkawa saboda bankin IRB ba zai yadda ma ku gama biyan bashin ba za a yi tanannin ka muku yi ina fatan mun gane akwai wata matsala mai muhimmancin da ke shi ne bambanci tsakanin riba da riba yawa in mutum yazo yana ciniki sai a ce ya ci riba kamar misali mutum ya sai abu sai ya ninka kudin sai a ce wannan riba ce kuskure ne wannan ya halatta ka sai abu naira 100,000 ka ciyar da shi 200,000 ba riba ba ce ya zo a hadisin Urwatul Bariki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika shi ya je ya sawo abin layya ya ba shi dinari daya sai ya sawo abin layya guda biyu da dinari daya a hanya sai ya ga wani yana son abin layya sai ya sayar mai da guda daya akan dinari daya ya ninka ko bai ninka ba tunda rabin dinari so ya sayar da shi dinari daya inda hukuncin yake sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da dinari daya da dabba daya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a to wannan sai yake nuna cewa an ka sai abu kaninka baka aikata riba ba amma dai duk mutumin da yake siyan abu yake saukakawa zai shiga addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji dan wanda zai sai abu da sauki ya sai da shi da sauki sai da yayi itatuwa kafin subura cinikayya ta 43 haramun ne idan kana da yayin itatuwa ka sayar da su kafin su bara haramun ne haramun ne ka sayar da yayin itatuwa kafin su bara me dalili dalilin da yasa ya zama haramun shine bara ina a ba shine nuna ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara bara shine yace anta hamarra wa tasfarra shine kamar mangware dan yi jajajaja ya dan yi fatsifatsi wanda inda zaka dauko shi ka sashi a gida ka nika zai nuku ku me kuke kiran shi a ba nuna rana ba shi fa bara ba a ci ba a ci a bara ba a ci madam bara ba a ci shine kamar mangware dan yi fatsifatsi ka ga dugo nan dugo can dugo can dugo can shi bara in ka da kasuro abin ka zo da shi gida zai iya nuna ha a ci yawa shine bambanci tsakanin bara da nuna nuna da ba nuna shine ya kai yadda za a ci kosa kosa dai ba kai dai bara kawai in ka ce kosa ma in ya gaji da jama'a ma ya kosa ina fatan mun gane so haramun ne ka ce da abu dole sai ya bura amma in bai bura ba bai halatta ba saboda in bai bura ba babu tabbacin zai cin magaci amma in ya bura akwai fatan zai iya cin magaci ina kun gane bambanci shin dan acaba ya halatta ya kai kirista coci ina da kyau mu sani cewa duk rayuwarmu tana da alaka da musulunci kuma musulunci ya tsara duka rayuwarmu saboda haka duk wani aiki na kasuwanci da zai kai zuwa ga taimakawa wani ya aikata sabo haram ne da haka haram ne a kira ka burkil a coci kai a matsayin ka na musulmi haramun ne kai wayarin din coci haramun ne kana dan a caba ko mai mota ranar lahadi wani ya tsaye ka zai je coci ka kai shi haram ne saboda Allah subhanahu wataala yana cewa suratul maida aya ta 2 wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan imamu shafi yayi bayani a cikin al'um cewa haramun ne sayan kare saboda gaji cinikayya ta 47 a shafi na 46 annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim ya ce samanul kalbi khabith ma'ana kudin kare kudin kare najasa ne a wata ruwaya kuma naha an samanil kalbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin kare to ya zo a wasu ruwayoyin na Abu Huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya riki kare ya ajiye shi a gidan shi in dai ba karan gadi ko na noma ko na kiwo ba to kullun sai an cira kamar kiradi da girman dutsen Uhud a cikin aikin sa. Allah sa ma a ranar yayin aikin da yake haka. Ina fatan mun gane. To yanzu tunda an yi togace waɗannan karnukan shin ya halatta ka saye su? A zahiri bai halatta ba. Saboda me? Saboda ba halatta cinikin su ba. Ina fatan mun gane. Saboda haka duk da haka haramun ne a siyar da kare. Saboda ka'idar maju wizalil hajatu la yajuzu akhdhul iwabi alai. Duk abin da aka halatta ya saboda bukata, to bai halatta kuma a siyar da shi ba. To amma sun ce idan kana da tsananin bukatar karan sai ka rasa wanda zai baka saboda larura ya halatta ka ci zunubin yana kan wanda ya siyar maka. Karɓar na gora a ma'aikacin gwamnati. Za a ga yanzu misali za ka je ma'aikatar gwamnati in kana so a sa ma hannu a fayil ma sun je ce sai ka mai wani abu. Ko kuma shi ogan ya ce sai ka yi alheri ko bai nema ba bayan ya gama ka bashi wannan duk haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka'ida ya ce man ista'amalnahu ala amalin farazaqnahu rizqan. Fama aka zaba da zalika fahuwa gulul. Duk mutumin da muka sa bashi aiki ko muka sa mai albashi a kan wannan aikin, to duk abin da ya amsa ba haka ya ci haram. So yanzu irin ka je inspection na makarantu a so maka tsire da lemo haram ne idan ka ci. Tunda kana da albashi a kan haka Allah. Ko irin malaman jami'a da suke zo accreditation a kaba musu hotel da sauransu duk haram ne. Sai da haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiki Ibnu Lutubiya ya je kana bude baki haka yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiki Ibnu Lutubiya ya je an so zakka. Da Ibnu Lutubiya ya zo sai ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zakkarku ce. Wannan kuma kyauta ce aka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ran shi ya bace ya ga mai bakan magana. Yace me yasa baka zauna a gidan babanka ko babarka? Agan za a baka irin wannan kyautar ba. Ya daga hannunsa har sai da aka farin hammatarsa. Yace duk wanda ya ci irin wannan kudin ranar alkiyama idan ma rago ne za a dora mai aka yana kuka irin na wannan yana me idan kuma ma raƙumi ne haka za a doro mai ka kowa ya gani ya ga mujrimi ba sai an yi sabi ba. Saboda haka mutanen mu suna wasa. Sai mutum ya wuce ɗan sanda a hanya sai ya ɗauko kuɗi sai ya bayar sai ce wa isa ne. Wannan haram ne. Sai da ku kalli ka'idar in dai aikin albashi ne. Wanda yake aiki fi sabilillah voluntarily za ka iya ɗaukar wani abu ka bashi amma duk mutumin da yake da albashi haramun ne. Ko ka je likita ya duba ka ka ji daɗin yadda ya duba mara lafiyanka ka ɗauki kuɗi ka bashi wannan duk haram ne. Ko ka je za a ga wani ma'aikata kafin ka shiga ka bi masinjoji da sauransu dukkan musu alheri wannan duk haram ne ko bai da bambanci da hadisi Ibnu Lutubiya. Shi ma Ibnu Lutubiya bai fara ɗi kuɗin ba zakka haka ba haka ce kai kuma ga naka. Daga cikin manyan hikimomin da suka sa shari'a ta haramta haka saboda wannan zai sa a danna haƙƙin wanda bai bayar ba. Yanzu likitan da kake mai kyauta zai baka concentration na musamman sama da yadda zai bawa wanda bai bada kyautar ba. Shi yasa ya zama haramu. Wanda zai sa hannunka a fayil zai sa da wuri idan ka bashi. Kuma wallahi ni na jaraba wallahi mallam in dai ka bari dan Allah Allah shi ya taimake ka. Ban so in bada misali da kaina ba amma cikin misalan da zan baku kai misalai da yawa da suka fara amma zan ba ku daya. Wata rana bayan na gama karatu a Saudiya 2016 akwai wani kuskure a fasfodi na aka ce min a guri ɗaya ake gyara a Najeriya. Na je gurin aka bani note aka ce in kai wa wani babban mutum in na kai mai zai taimaka a min komai da komai. Ina zuwa na samu sakatariyar shi kafin na shiga. Saboda haka da na je sai ta ce min a komai da komai za ka ba da 100,000. Sai na ce kamayya sai ta ce shi asalin gyaran fasfo din da sabo 60,000 40,000 kuma kudin aikin mu ne. Sai ta ga nayi shiru, sai ta ce nawa ka rage? Ni ce ai ni ba na ba da rashawa. Sai ta dauko file dina da application din da na rubuta ta je home. Sai ta ce mun ko ubanta ne ya zo nan sun za a man irin wannan aikin sai yayi wani abu balle ni. Shikenan wallahi ni kuma na tattara file dina na fita daga office din. Saboda haka na buga wayar wanda ya bani note bata shiga ba. Na kira matar shi bata shiga ba. Wallahi malama abinda zai ba ku mamaki ina cikin wayar nan kawai sai na ga wani imagination yayi nil down yana jira ne. Da na gama sai ce malam me kawo ka nan ne ce wallahi kaji. Dama ni kuma lokacin dawowa ta daga Saudiya kenan. In yadda ta mun mana ban ji da ta ana cire shi a Najeriya a fili haka ba. Saboda haka sai ce malam me kawo ka nan ne ce wallahi kaji. Ta nemi na ba da rashawa ni kuma gaskiya ba na bayarwa. Sai ce kakka damu. Ya ce ni ɗalibin ka ne amma a suna TV. Taba ganin ka ba sai yau. Ya ce zo mu ji. Shikenan muka je muna zuwa shi ma wajen wanda muka je ya karɓe mu hannu biyu. Wallahi sai ce mun kakka damu mala. Ka je za mu bincika in dai ba ka da matsala ko wani saba ƙa'ida za ka biya 33,000 sai kuma kuɗin gyara 22,500. Kaga 60,000 din ma bata ci gaba. Wallahi kun ji haka ake. Kuma ni na jaraba a gurare da yawa. Wallahi malam in dai ka ki yadda ka ba da rashawa. Allah madaukake sarki sai ya taimake ka. A lokacin da muke karatu a Madina na shekara 14 ina zuwa Madina ina dawowa tun daga 2002 har zuwa 2016. Akwai lokacin da muka je za mu auna kayanmu na zo da iyali hutu. Kawai wata custom ta zauna a kan gurin awo. Kawai in ka zo sai kawai ta tsara ma kuɗi ta ce kai ka rara ka baya. Saboda haka sai aka zo kaina sai aka ce ni ticket ɗina tsoho ne sai na je na gyara shi. Yanzu an ƙara kuɗin ticket. Amma na iyalai sabo ne. Sai aka zo za a auna kayan sai ta ce mun nawa za ka baya. Da ce an yayi za na ba da rashawa gaskiya. Amma dai yanzu yadda za a yi tun da dai Ramadan ne yanzu ga 200 kila ci a kila baki da na buɗe baki ne. Ki buɗe baki. Sai ta jewo min 200 ta. Aka auna aka wuce. Washe gari da na dawo da safe dama jirgin safe ne zan auna kayana. Sai wani shi ma irin sai zo ya jaraba yana tambayar cewa nawa za a baya. Sai ta ce wannan ba zai ba ku ba. Saboda haka sai aka wuce. So misalan suna da yawa. Babban abu shine mutum ya ji tsoron Allah, in dai ya kare Allah, Allah zai taimake shi. Za ga yanzu misali Rostov sun tsare ka kafin ma su duba takardunka ka fara tunanin ka ba su wani abu. Wannan duk mushkila ne. Abu na gaba shine hadakar da za a yanke riba kafin a fara. Irin wannan yana faruwa a kamfaninnika da yawa. Kamar yanzu misali za a ga wani kamfanin an ce ka saka 100,000 duk wata za a dinga baka ribar 10,000 wannan haram ne. Duk shine kai yadda za a fara in dai aka yanke riba kafin a fara haram ne. Abin da yake daidai a nan gurin shine su ce maka din ribar da muka samu a kudin ka za mu baka percentage kaza. Misali din ribar da aka samu a 100,000 nan to za a baka percentage din misali za a baka percentage na 20%, 30%, 50%, kaga daga riba kenan. Amma daga yanayin uwa kuɗinka a yanke kuɗin da za a dinga baka duk wata, ko irin yadda mutanenmu suke, ɗan kasuwa ya zo ya ranci kuɗi a wajenka, da ni ya cewa duk ƙarshen sati zai dinga kawo ma kaza, wannan duk haramun ne kuma wuta balbalin. Akwai amfani da na'urar POS lokacin cire kuɗi. Wannan yana da faɗi a karanta shi daga baya saboda awa ɗayan ta kusa cika. Sayan kayan da kwastam suka ƙwaci na 51. 52 ne wanda shi ne cinikaya ta 52. Gaskiya ni fatawata shi ne tsantseni kar mutum ya siya. Saboda wasu kayan ba bisa ƙa'ida aka ƙwace su ba. akwai wani custom da ya ga wannan rubutun na wani lokaci can wani babban custom ya kira ni lokacin na taba amsa wata fatawa irin wannan a fesu sai wani custom ya kira ni yace na ga yau kai fatawa akan mu me yasa ka rubuta wannan yace ba haka muke ba nace tsakanin ka da Allah a cikin ku ba waɗanda suke yace akwai ni cuta shi kenan sai ka shoye shi karɓa kuɗin kuɗi akan wasan ƙwallon ƙafa wasan ƙwallon ƙafa iri uku ne guda biyu haram ne ɗaya kuma ya halatta shafi na 52 cinikayya ta 53 kashi na farko shine wasan ƙwallon ƙafa wanda za ka buga kai da wani domin kawai motsa jiki to shi wannan ya halatta idan bai kautar daga ambaton Allah ko yin sallah a lokacin ta ba kashi na biyu na wasan ƙwallon ƙafa shine wasan ƙwallon ƙafa wanda ƙungiyoyi guda biyu za su buga sai ya zamanto cewa wani ya sa musu kofi a waje mana wanda ya sa kofin baya cikin waɗanda suka buga ban ɗin sai ya sa kofi duk wanda ya ci za a bashi wannan haram ne shi ma ta yaya zama haram saboda wanda bai ci ba zai kule zai yi gaba da wanda ya ci akwai wani malami da muke tare da shi da yawa daga cikin kwanan kun san shi wani ya kawo mai ƙaran matar shi cewa ba ta son hira da shi sai tambaye shi ce wanda club take goyon baya ya ce ga club ɗin kama a ce Manchester take goyon baya sai ce to kai ka je ka zaɓi kishiyar shi sai ya zaɓa tun daga nan kullum in ya dawo ya kai 12 dare suna gaddama to ka san ko in dai ana gaddama tsakanin miji da mata abin bai yi daidai ba kuma zai iya kaiwa ga saki yan wani abin aka faɗa ba aka gane ba sai an buga ma misali to wannan abin da ya faru kenan wallahi shikenan tun da ya zaɓi kishiyar wannan ɗinta kullum har tsakiyar kiyar dare suna gaddama sayar da kayan abinci ga 'yan fashi da kidnappers akwai mutanenmu da yawa da suke irin wannan ana kama su masu kai musu sigari masu kai musu abincin da za su ci wannan duka haramun ne me yasa ya zama haram saboda taimakawa ne wajen ci gaba da aikin sako in ba a kai musu abincin dole za su mutu su dina cryptocurrency shi ne na 55 kafin na yi rubutu a kan cryptocurrency akwai shekaru 2 da suka wuce na yi lacca a Zonfo sun taɓa gayyato ni na musu karatu a kan cinikayya na tsawon awa lokacin ma ba a wallafa wannan littafin ba jotin ne a 'yan takardu sai na ce to yanzu a samu wani ya siffanta mana ya cryptocurrency sai wani ya siffanta mana aka ce ba haka ba ne sai wani ya ƙara siffantawa sai aka ce ba haka ba ne wani ya siffanta aka ce haka ne sai na ce to yanzu idan muka ɗauki cryptocurrency muka ɗora shi akan waɗannan ƙa'idojin nan guda uku da muka faɗa waɗanda Allah ya haramta cinikayya saboda su da wanne ne ma da wanne azzarar cuta algarar rashin tabbas riba sai na ce to wanne ne cryptocurrency zai hau suka ce na farko akwai cuta saboda idan aka yi wani zai iya hakin ɗin akawun ɗinka idan kuma aka yi hakin ɗin akawun ɗinka ba wanda za ka iya zuwa ka kai ƙara kuma ba dole a dama da kuɗin da suke ciki ba akwai wani mutum aka ba shi ajiyar 700,000 kawai ya ga mutumin ba yanzu yake bukata ba sai ya sa a cryptocurrency sai aka yi hakin suka tafi gaba ɗaya ba na shi ba ne kuma na biyu shi ne akwai algarar rashin tabbas baka san kamfanin nukan da kake mu'amala da su wasu yan iska ne wasu yan koken ne duk baka sani ba na daga abinda na ce a kan cryptocurrency ku duba shafi na 53 cinikayya ta 55 wannan wani nau'i ne na cinikayya da ake yi ta yanar gizo ta yadda mutum zai sanya kudinsa sai kamfanin da yake mu'amala da shi ya juya kudin zuwa digital money zai dinga ganin suna hawa ko kuma raguwa a wasu lokuta wannan cinikin ya saba wa ƙa'idojin musulunci saboda ya kunshi rashin tabbas saboda ba san ainihin kamfanin da ake mu'amala da shi ba. Sannan inda za a rike maka kuɗi baka san wanda zaka tuntuba ko kai ƙara ba. Bugu da ƙari, ƙasashe da yawa ba su dauki wannan cryptocurrency a matsayin kuɗi ba. Kuɗaɗen da muke amfani da su takardun banza ne, mutuƙar hukuma ba ta yarda da su a matsayin kuɗi ba. An taɓa rubuta wannan a Facebook, mun samu challenging da yawa daga yan cryptocurrency. Amma dai daɗin da na ji shi ne da yawa daga cikinsu sun yarda wannan siffantawar da muka yi wa cryptocurrency, akwai nau'i na cryptocurrency mai irin wannan siffa. A cikin nau'ukan cryptocurrency akwai wanda yake da exact rate, tunda da shi shi kenan. Ni da ma a masallaci na sa aka min bayani tunda ban taɓa yi ba. Saboda haka a masallaci na sa aka yi min bayani game da yadda yake. Dillancin hotunan 'yan mata. Na 58 a shafi na 54. Idan ka je Kano, za ka ga shago wani lo shago haka, akwai hotunan 'yan mata da za a ajiye da zawarawa, wanda za su bayar idan kana so ka je ka gani. In kana so ka je ka gani daga ba sai a haɗa ka da ita, shi kuma wanda ya hanya a biya shi kuɗi. Shine dillancin hotunan 'yan mata. Kun gane yadda ake yi. Ban sani ba ko ana wani waje, amma dai ana yi a garinmu Kano. Ina fatan kun gane. So za ku gani a shago ne, wani mahatalla yana yi zai ce maka yana da hotunan 'yan mata da zawarawa. Idan kana so ka zo ka gani na? Eh, shi yasa na ce mai dillancin hotunan 'yan mata. To shi dillancin hotunan 'yan mata zai ɗan faru ne a kan matsalar ina ya kamata ka kalla a jikin matar da za ka aura. Malamai sun tattauna game da ina ya kamata ka kalla a jikin matar da za ka aura. Akwai fatawar malikiya ka kalli hannu da kuma fuska. Akwai kuma waɗanda suka haɗa hadda ƙauri. Amma mu fatawar da makwaka gamsuwa da ita ce fatawar wasu daga cikin malaman Saudiya. Cewa in za ka yi aure ko da su ɗaya ne, ka kalle ta a kayan gida, ka kalli gaba ka kalli baya, saboda kaga an ce bai ulgarar haram ne. To dan haka kuma yanzu wallahi Allah haka ne, idan ba ka kalle ta a kayan gida ba ko ka kalle ta a tumbule na hijabi, zai iya yiwa ba za ka ga hakikanin abin da yake akwai ba. Kuma wannan ya faru da akwai lokacin da muka yi a kota fatawa ya taɓa rubuta ina ya kamata na kalla a cikin budurwata. Wani malaminmu da ya gani ya ce, amma ka yi sakaci a fatawar nan. Can daga baya sai ya numfasa sai ya ce, kai, amma fa akwai wani mutum mai mutunci a Kano ya auri wata ustaziya. Yake kullum a zumbulelan hijabi take zuwa. Daga baya da ya aure ta ya gara mata ta yawa sai ya sake ta. To kaga in ka ɗauki wannan fatawar tamu ka ganta ko su ɗaya a kayan gida ba hijabi, amma a ɗan samu maharami a kusa saboda shirani suna yawo, zai zamanto cewa ba za a yi bai ulgarar ba. To shi ma wannan kallon hotunan 'yan matan akwai sharuɗa. Na farko, ya zama hoton ya fito da asalin fuskar matar, bai kwarzanta wata ba yadda za a yaudari namijin ko a ruɗe shi. Na biyu, ya zama wacce za a ba wa hoton mai amana ce, ta yadda ba za ta nuna wa wani ba sai wanda ta san yana neman aure ne. Na uku, kada hoton ya ƙunshi fito da tsaraici. Ya waje ba a tsaya iya inda shari'a ce umarni a kalla. Mace ce ya kamata ta zama dalilin aure, saboda in namiji ne zai iya fitinuwa da hotunan da yake gani. Kasuwanci da kuɗin adashi. Bari mu ƙara koda guda uku ne sai mu tsaya. Kasuwanci da kuɗin adashi. Abin da ake nufi da wannan shine kamar yanzu misali, a mace ana ba ta kuɗi tana ajewa na adashi. Sai ya zamanto cewa waɗannan kuɗin sai ta ɗan juya haram ne, saboda kuɗaɗen mutane ne, kuma daga cikin ƙa'idojin shari'a shine la yajuzu tasarruf fi mulkil ghayri illa bi izni. Bai halatta ka yi amfani da kayan wani ba sai da izininsa. Sayarwa da kiristoci shanu saboda kirismeti. Akwai mutanenmu da wasu kasuwanci sai dab da kirismeti suke farawa, ko su je su kai kaya kudu lokacin kirismeti don samu kuɗi. In dama kana kaiwa kuma ya haraske lokacin kirismeti suka zo suka siya, ya halatta. Amma ka kai don kirismeti, wannan yana daga cikin taimakekeniya wajen aikata sabo. Sayan kayan sata na 63. Allah maɗaukakin sarki yana cewa a suratul Hud, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sai wuta ta kona ku. ana gane kayan sata an arhas suke yawa kuma ba tsananin bukata a fuskar wanda zai siya sai da ragowar ruwa ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i fadlil ma ya haramta siyar da ragowar ruwa ya ke nufi da ragowar ruwa a cikin wannan hadisi akwai fassarori da yawa da akai amma fassarar da nafi gamsuwa da ita wacce wasu daga cikin malaman hadisi suka yi shine kamar yanzu kana da rijiya a gidanka kade ba abin da zai ishe ka sai wani ya zo iba ka hana shi shine bai ofirin ma cinikayya ta 65 a littafin shine cinikin arbun akwai hadisi da yazo akan bai'ul arbun bai inganta ba amma dai malamai sun yi bayani akan bai'ul arbun shine in baka advance in ce wannan kayan 100 ne ga 50 in na ci ko maka to in ban ci ko ma ba kudin ya zama naka wannan shine a cinikin arbun a akwai abubuwan da ba a so a cinikayya ba a san yawan rantsuwa ba a san koye aibi yana da kyau ka yi wa mutum bayanin aibin ba a san taurin bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taurin bashi mawadaci zalunci ne yana halatta a yi mai hukuba yana kuma halatta mutuncin shi wannan dan tsakure ne da nayi kamar yadda na faɗa a farko a cikin littafin mu mai suna haramtattun cinikayya a musulunci wanda gaskiya kusan babbar hikimar da ta sa na rubuta wannan littafin a shekarar da ta gabata shine naga majalisan mu hatta na sunna akwai karancin karantar da ilimin kasuwanci da wuya ka samu majalisin da ake karantar da kasuwanci yawancin waɗanda suke kasuwanci suna shiga ne haka kawai ba tare da sun san hukunce-hukunce ba to ina fatan wannan littafin wanda ya karanta shi shafi 60 ne kacal wanda ya karanta shi daidai gwargwado zai san hukunce-hukuncen kasuwanci waɗanda Allah ya sa suka mallaki littafin za su iya karanta ragowar kuma ina ba da shawara in aka samu wani wanda yake da hali ya siya da yawa ya raba saboda zai iya zama sadaka jariya kuma zai haskaka wa mutane na wahala sosai musamman wajen fassara wasu kalmomin waɗanda ba su da kalmomi waɗanda za a iya fassara su da Hausa to amma dai alhamdulillah ina fatan wannan littafin ya zama yayi amfani shine kuma hikimar da ta sa muka yi shi dan takaitacce saboda kowanne dan kasuwa zai iya karantawa a wuni daya ko wuni biyu ina godiya sosai da wannan dama da aka bamu Allah ya sakawa duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen wannan shiryar lakcar da alkhairi cikin imam bismillah
muna godiya ta musamman Allah ya saka mana da ke alhamdulillah ba shakka ina jin dinna muku farin ciki domin na san karatun da malaya mana yayi kuma da karatun da muke yi na aka ji ko kusan na abun godiya ne Allah na yawa to alhamdulillah muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya sa malam kusan da kana karatun kaman karatun da muke yi ne da alhamdulillah Allah ya saka da shi Allah madaukakin sarki ya biya kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu amfana da abin da muka ji Allah ya sai ya sha cikin zaki ina da akwai yan tambayoyi malam
bismillah
Allah amsa
Allah sa mun san
saboda wannan ma a abin nan na chada na cikin chada abin da ya sa ka ga dai ya kara da cikiya assalamu alaikum shi akrama Allah menene hukunci cikiya da kasuwanci a masallaci
cikiya a masallaci haramun ne amma akwai bambanci tsakanin sanarwa da kuma ciniki
Yeah, nice. Nice. 对对对对对对对对对对对对
对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对amma misali a ce akwai abu a waje wanda yake so ya je siya wannan ba su ne cinikayya ba cinikayya kamar yadda muka fada dole sai an samu ijabul qabul na siya na siyan maka 100 na siya 100 amma in dai ba ambaci kudi ba ko kuma ba a yarje jeniya ba kawai sanarwa akai wannan ya halatta sai kuma cigiya cigiya abinda ake nufi da ita shine a ce a abu kazana ya bata wanda ya gani ya kama shi wannan haramu ne kuma cinikayya a masallaci ma mun yi bayani da cikin masallaci a cikin littafin to amma dai wasu cinikayyar da na ga masu sauki ne an sassan su sai na tsallake saboda a tsarin da muke tafiya da malam Yahaya tun da muka zo kowace lacca ba ma wuce awa daya to wannan kuma na awa daya kusan da minti 7 to shi yasa ne kokari wajen karna wuce awa daya sun an ce cinikayya ne na siyan maka kan kuɗi kaza amma in an yi sanarwa an ce akwai abu kaza da za a iya nema a siya sanan ba cinikayya ba ne.
Na salam Allah ya ƙara malam nasara tambaya ta malam ni ne mutumin da ya zo shi siya ba shaga ba sai ya zama bani da abin da yake so sai ya na ce ya zauna ni kuma sai na je wajen abokina misali da na ko kayan ya ba ni shi aka 100 ni kuma sai da zo na sayar masa aka 100 ne ne kuci
idan ba ku yi ciniki ba sai da ka je ka sau sannan ku kai ciniki wannan ya halatta amma in sai da ka siyan mai sannan ka je ka su wannan shine haram kuma shine hadisin Hakim bin Hizam ina kun gane bambanci so in dai cewa kai ya zauna kaje kaso kazo ka ciyar masa wannan ba matsala kuma illan da ta sa aka haramta wancan ciki ba zai shiga nan Allah ya yi shi
assalamu alaikum malam Allah ya kara malam lafiya malam kamar yadda ake wa baba wa mutum
ya shi ma wannan haram ne saboda ya zama bai'un wa sharh a hadisi kuma naha an bai'in wa sharh yawa waɗannan abubuwan akwai buƙatar ƙara nazari a kansu yawa kamata a ce manoma su ansa a matsayin ranci daga baya ka biya ko kuma a matsayin bai'u salam in ya baka ya niyyar cewa za ka ba shi buhu kaza amma ba wai dole shi za ka siyarwa ba kuma kamar yadda muka yi bayani a karatunmu na jiya na hawa farashi canza tunanin talakawan ƙauye da aka yi ya yi kwantarubutu sosai wajen samun hawa farashi da kowane talaka zai noma abin da zai ci in ka je ƙauye daga birni za a iya baka kyautar buhun masara ko rabin buhu buhun masara ko rabin buhu da wuya kaga talakan ƙauye ya nemi da wuya talakan ƙauye ya nemi a bashi da wuya talakan ƙauye ya nemi a taimaka mai da abinci sai dai a taimaka masa da zai wuya kaga talakan ƙauye ya nemi abinci sai dai kuɗin cefani amma yanzu irin waɗannan da suke shiga suna kokwace abin da aka noma a koyi yana daga cikin abin da ya saka mu cikin wannan yanayin. Yanzu kun kalla kuka je kauye kadin rumbuna yanzu babu su, za a ce mutum ya ajiye abincin shekara biyu. Akwai buƙatar ƙara wayar da kan talakawan ƙauye don su daina irin wannan abu. Allah ne masu yi.
Inna malam tambaya ta farko babu mulamata a shaguna da ake sayar da komai akwai farashi ɗaya a Saudiya misali akwai shago komai riyal goma ya ba zai ba.
Shana ai ba mulamata ba ne. Saboda ai sai ka shiga ka duba ka ga wanda ya maka sannan ka ɗauka. Yawwa ba mulamata ba ne. Sai ka duba shi ko wannan aka gaya maka ka yadda dole a haka za ka siya. Shi kuma wannan kullum sai na sha riyal sai ka je ka tabbatar ka gamsu a su. Allah ne wasu yi.
Na babu na ɓoye kaya har su yi tsada. Idan na ɓoye kaya domin amfani da su da kaina kamar na tsari harawa saboda dabbobina wato ko zai iya tsayawa.
Idan ma in aka ce ɓoye kaya sai sun yi tsada ana nufin ka ɓoye su ba za ka siyar ba sai sun yi tsada amma in dai don amfanin ka ne ka siya abin shekara guda wannan ya halatta. Allah ya yi musu.
Na tambaya ta ce shi ma da wasu ke matsayin yadda a matsayin gidajen su.
Agent ya halatta. Ya halatta agent yana halatta a matuƙar wakili ne amma ƙa'ida ta wakilci shi ne za ka tafi a kan ƙa'idar da wakilinka ya ɗora kai. In ya ce wannan gidan 100,000 za a sai 100,000 za ka siya ba za ka ƙara komai sau ba da izinin shi ba. In aka samu ƙari kuma za ka mayar mai. Haka shi ne ƙa'idar agency a musulunci. Shi yasa idan kun kalli wancan hadisi na Uratul Bayti kaga shi ma agent ne shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kuɗi ya ce ya je ya siyo dabbar layya. Da ya je sai ya sayo dabbobi guda biyu. Wanda in ban da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana mai wahayi ba zai gane ba. Tunda dabba biyu aka ce sai ya sayo dabba ɗaya. Sai ya sayo dabba ɗaya aka ce so sai ya sayo biyu. Kuma ya sayar da ɗaya a hanya. Da haka ne ba zai sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sani ba tunda wahayin ma ba a kan komai ake mai ba. Ina fatan mu gane ba duk abin da ya faru ake mai wahayi ba. So a takaice agent a ka'idarsa zai tafi a kan ka'idar da wanda ya wakilta shi ya samu. Sai dai idan shi ne ya ce masa ka ɗora naka. Amma in dai ya ce wannan gidan kaza nake so kai kuma abin da aka siyar zan biya ka. To bai halatta ya zamanto cewa ya ɗora wani abu ba tare da izininsa. Allah ne masa yi. Malam ko za a ɗan sa kuma na ɗan karanta mana suna littattafan don mutane su san suna
wani. Zan karanta.
Na'am.
To ga sunayen littattafan da malam ya rubuta. Na farko suna waje kuma siffofin jagora na gari a musulunci guda 30.
Ai haka saboda masu ganin mu.
Eh
masu ganin ma.
Na biyu hukunce-hukuncen a jinanen al'ada na mata haila a istihada da jinin biki shi ma gashi nan. Na uku akwai ƙa'idojin mu'amala da mutane guda 35 gashi nan. Na hudu ko a to manufofin shari'ar musulunci maƙasidin shari'ar islamiyya gashi nan shi ma. Sai kuma fatawoyin aqida zakka da kuma hajji su kuma guda 120 ne a ciki. Sai manyan matsalolin aure guda 30 a Hausa da hanyoyin magance su gashi nan. Sai kuma a wadatar zuci da hanyoyin samun tsawatawarin samun wadatar zuci ga sunan. Sai kuma fatawoyin rabon gado lalle wannan littafin yana da wato girma a ciki duk suna da muhimmanci amma ne ya yi girma na sai kuma jagoran mai wa'ayi sai kuma zunubai da tasirinsu a cikin al'umma matsaloli guda 40 da zunubai suke jawo halakar barunansu sai kuma hauhawar farashi a Najeriya dalilinsa da hanyoyin shawo karsa a mahangar musulunci na sai rayuwar annabi tsira da amincin Allah su ba da tabbata a gare shi na
haji
a gare shi a haji na sai muhimman fatawoyi a kan aure saki idda cinikayya da kuma mu'amala guda 280 sai tarihin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga haihuwarsa zuwa ƙarshen yaƙin Badar littafi na ɗaya kina akwai littafi na biyu ya fito sai kuma wannan muktasar da hadari fasaha littafin adali ne a kai shi hadari tare da wato sharhin ma'anoninsa zuwa harshen Hausa sai kuma arba'una hadith wato sharhin ma'anoninsa zuwa shi ma Hausa sai muhimman fatawoyi a kan zargi sallah da kuma azumi guda 160 sai na kusa da ƙarshe shi ne matsumin shamawi fassarar littafin shamawi tare da sharhin ma'anoninsa zuwa harshen Hausa wannan duka littattafai ne da malamin ya rubuta da ya saka maka da aka duka suna wani ko wanda yake bukata idan na ga duka wannan nizar da tattara su
yawan sai abu ɗaya da zan faɗa shine akwai wani ɗalibi kuma da ya tattara darussanmu da muka yi na littattafai kusan darussa guda 800 a cikin memory ɗaya akwai Riyadus Salihin cikakke akwai Umdatul Ahkam darasi 60 akwai Ahalari akwai Ashmawi akwai littattafan usul irin su Alfiyatul Usul na Abdullahi Gombe mai baiti 1091 akwai Mazmutul Usul fiqhu qawa'idihi akwai Rahabiyya akwai Baiquniya akwai wani bangare na risala da wani bangare na ijtihad da kuma darussa sama da 100 daga cikin littafin Minhajul Muslim amma shi bai ba a kammala shi ba so shi dai memory gaskiya ba shi da yawa shi ma za a iya samun sa waje mutum zai iya saurara shi a MP3 ko a mota zai iya saurara ma a wayar shi duka insha Allah ta'ala akwai wani a can liman ya ba da izini na ga ya daga hannu cin dan shi yana da tambaya
ya ba ni izini bismillah ya ko za ka kai masa dan kunna
su masu sayar da gwanjon ya suke cinikin kila ba wanda ya sana'a gwanjo tsakanin ni da lima to kaga sai an yi bayani shi kuma ya yi ki na farko game da siyan gwanjo shi asali a shari'a idan za ka ciniki ko dai ka ga abin yadda yake ko a siffanta ma yadda yake amma siyan abu a dukun kuna baka san hakikanin shi wannan kuskure amma in aka samu mai sana'ar dama ya san kowace dila abin da take kunsa wannan ya halatta amma duk wanda bai san hakikani ba sai an siffanta haka yake ka'ida ce ta fiqhu al-wasfu fil hadir lahun wa fil ghaib mu'tabaru su dole sai an samu wannan shine ka'ida wacce ya kamata a fahimta cinikin goro a ce wannan babba ne wannan karami indai kana ganin su kuma ka yarda shi kenan saboda haka shi ne ai inda ma Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innamal bai'u an tarabin cinikayya ana yin ta ne bisa yadda so indai kai ka gani ko ya yake ka yadda shi kenan a wani matsala akwai lokacin da wani ya zo ya kawo wata kwalba wani malami yana darasi sai ya kawo mai wata kwalba yace wannan wani ruwa ne zan siyan maka shi akan dinare 10 yace iya dinare 10 kake so yace eh yace da kansa je ka wajen maman ka karbo mai dinare 10 ka bashi bayan mutumin nan ya tafi sai yaron yace da uban baba an cuce ka ba yace wannan ba ordinary ruwa ne ko da sakwatanci ruwan banza ne ya siyan maka sai ce ina san yace abinda na fahimta shine shi wannan mutum ne mai daraja a cikin mutanansa so yana jin kunyar ya tashi ya bara a cikin mutane shi yasa ya kama ruwa a kwalba dan na siya su kaga ruwa ne a kwalba amma ya siye shi da wannan kudade masu tsada so in dai ka yadda kuma ka gani ya halanta in siffar dama akai kuma idan ka zo daga baya ka ga ba haka yake ba za ka iya soke cinsu wannan shine a takaice tambayar ka ta uku game da sayan shaya yana da kai mutum zai sayi shaya na farko ya san ta'amulin da suke yi ta'amuli ne wanda yake ya dace da shari'a na biyu mana ba sa ba wa kamfanonin giya rancen kuɗi inda din da ake sai da shek ai juya kuɗin a kiya ana samun ribar da za a raba na uku da biyu kuma shine a tabbatar da masu kamfanin kaga yanzu mining din nan da ake yi mutane suna ta cewa kadar ayi ma kan hukunci shi tambayoyi na guda takwas a Facebook game da mining kaga daga ciki shine in an tuce ka kana da inda zaka kai ara duka yan mining wasu sun ce babu wasu kuma Allah sun ce babu a Najeriya to kaga duk abin da yake akwai garari to za a iya cuta ka dama duk shes da kace aka tuce ka baka tabbatar da ingancin kamfanin ba so abin da yake daidai mutum ya duba amma dai idan abin da malamai suka faɗa akan shaya in dai abubuwan da suke yi na halal ne ya halatta kasiya Allah ya nima sani
amin to alhamdulillah da Allah ayi hakuri ayi hakuri
ba wancan dama ya ce guda ɗaya na ƙarshe na ga dattijo ne eh shi ma sai haram ne sai dai in ba siyan ma ba ka shiga larura ce ka siya amma haram ne ai duk abin da aka hana siyar da shi sai shi ma haram ne eh shi din din da ma shi yake duk abin da aka hana siyar da shi sai shi haram ne ka rike shi a matsayin ka'ida
to alhamdulillah Allah ma da shi da dira saka da shi a sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbil alamin wa bana ta duniya sana wa ta ala wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta shukru wa bara ta hari ta wa bana ta